Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 18 ga watan Disamba a shekarar 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara, kamar yadda alƙalaman hukuma suka nuna yau Asabar. Hukumomin kiwon lafiya kasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. Kasar Pakistan ta fara hada kan kasashen musulmi don taimakawa kasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai, yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da sassauta martabar su a kasashen duniya.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani taro da aka yi a birnin tarayya Abuja, wasu dattawan Najeriya sun ce dole ne su ba kasar gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya don jama'an Najeriya da waɗanda za su zo nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa haɗakar ƙungiyoyin ƙwadago a Najeriya ta yi barazanar yin yajin aikin gama gari a faɗin ƙasar akan batun ƙara kuɗin man fetur da gwamnatin Najeriya ke shirin yi.
Babu lokacin da za a ce ba za ka nemi haƙƙinka ba. Duk lokacin da aka ce za a kece haƙƙinka, ƴan Najeriya za su shiga halin kakanikayi. Ya kamata a ce ƴan Najeriya za su tsaye su ce ma gwamnati ba haka ba ne. Ai, ana yin gwamnati ne don jama'a.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku je da ƙungiyoyin farar hula suka mayar da martani game da jawabin da shugaban Nijar ya yi a lokacin da ƙasar ke shugabantar kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a daidai lokacin da ƙasar ke bikin cika shekara 63 da zama jamhuriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 33 suka mutu yayin da wata guguwa mai karfi ta afka a kasar Philippines a wannan shekara, kamar yadda alƙalaman hukuma suka nuna yau Asabar, inda wata kungiyar bada agaji ta bada rahoto mai tayar da hankali na lalata tsibirin da guguwar ta yi. Sama da mutane 300 ne suka tsere daga gidajensu da wuraren shakatawa na bakin teku a daidai lokacin da guguwar rai ta mamaye kudanci da tsakiyar yankunan tsibirin, inda ta katse hanyoyin sadarwa da wutar lantarki da cire rufin gidaje. Rai ta kasance guguwa mai karfin gaske a lokacin da ta afka a sanannen tsibirin yawon bude ido na Sirgawo a ranar Alhamis da ta gabata, inda take dauke da iska mai karfin kilomita 195 cikin sa'a daya. Wasu hotuna da aka dauka ta jirgin sama da sojoji suka raba ya nuna garin General Luna ya lalace, inda da yawan masu hawa igiyar ruwa da masu yin hutu suka yi ta tururuwa gabanin bikin Kirsimeti, yayin da rufin gine-gine suka cire da tarkace suka cika kasa. Hukumomin kiwon lafiya kasar Masar sun ce sun gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa. An gano mutane uku dauke da nau'in cutar mai saurin yaduwa a cikin matafiya 26 waɗanda aka yi musu gwajin coronavirus a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Alkahira, in ji ma'aikatar lafiya da ta faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya Juma'a. Sai dai bata bayyana ko daga ina mutanen uku suka fito ba. Kafar yaɗa labaran yankin Masarawi ta rawaito cewa mutanen uku suna daga cikin matafiya daga ƙasar Afirka ta Kudu. Ma'aikatar ta ce biyu daga cikin mutanen da suka kamu ba su nuna wasu alamomin cutar ba, yayin da na uku yake fama da alamomin cutar kaɗan. Ta ce an killace mutane ukun a wani asibiti a Alkahira. Jiya Juma'a hukumomin ƙasar sun ba da rahoton cewa sama da mutane 900 ne sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mutuwa 43 a cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Masar ta ba da rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar 373,500 da kuma waɗanda suka mutu 21,277 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta fara hada kan kasashen musulmi don taimakawa kasar Afghanistan tunkarar bala'in tattalin arziki da na jin kai, yayin da ta kuma yi kira ga sabbin shugabannin Taliban da su sassauta martabar su a kasashen duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Pakistan ya faɗa jiya Juma'a cewa ministocin harkokin waje da dama na kungiyar hadin kan kasashen musulmi 57 za su taru a Islamabad a gobe Lahadi domin lalubo hanyoyin da za a taimaka wa Afghanistan yayin da suke fuskantar harkokin siyasa masu wuya da gwamnatin Taliban ke jagoranta. Kasashen duniya sun gagaba wa sabuwar gwamnatin Taliban da ke Kabul takunkumi sakamakon rugujewar rundunar sojojin Afghanistan da gwamnatin kasar da take samun goyon bayan kasashen yamma da masu tayar da kayar baya suka karba iko a tsakiyar watan Agusta. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya ce taron na OIC ba wai yana nufin amincewa da gwamnatin Taliban bane a hukumance. Ya ce a sakon taron na gobe Lahadi shine dan Allah kada a yi watsi da Afghanistan.
Madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Wasu dattawa daga arewaci da kudancin Najeriya sun ce ya zama wajibi kowannen su ya taka muhimmiyar rawa wajen bada gudunmuwar neman maslahar samun zaman lafiya saboda kulawar da kasar ta yi masa. Dattawan a wani taro da suka yi a birnin Abuja sun ce nasara za ta samu ne yayin da duk masu fada aji suka cire san kai bangaranci ko kabilanci dan alfanan kasar. Ga karin bayani daga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya.
I have never used Yoruba nation because I believe that my Nigerianness is bigger than my Yorubaness.
Nan ma tsohon shugaba Obasanjo ne ke magana a taron yana mai cewa shi bai taɓa fifita zaman sa bayar bi kan alfaharin da yake a matsayin sa na dan Najeriya ba.
As a Nigerian than as an Oduduwa Republican. And I believe that that should be the case.
Sun ban taba girmama maganar kasaidar ba ta Oduduwa ba kan Najeriya, inji Obasanjo, yana mai ba da shawara ga Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da Bishop na ɗariƙar Katolika Abuja, Bishop John Onaikan, su zauna tare ba nuna wariya wajen gano bakin zaren matsalolin da ke addabar Najeriya. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Farfisa Usman Yusuf ya ce lokaci ya yi da duk wani dattijo zai biya bashin da Najeriya ke binsa a zamanin da ake samun tarbiyya, ilimi, ayyukan yi da sauransu cikin sauki ko kyauta.
Kaga dattijan nan President Obasanjo shekarun shi na har yanzu yana yi dan mun gaza ko abinda tsararraki na muka samu duk wanda ke 60 zuwa kasa muka samu daga kasan nan ta yi mana ba mu maida ba shi yasa ba za mu zauna mu nada hannunmu ba kasan mu na cin wuta. Babu wani daga kudu wanda zai zo ya shiga mana harkar banditry, babu wani daga Maiduguri zai shiga abinda muka ce duk dattijai kowa ya tashi shiga shi yasa muka shiga daji. Mu Fulani ne dukanmu, ba haka muka tashi ba, ba haka addinin mu ya koya mana ba. Shin wai me ya faru muka kawo haka? Kaga su dogogi da su turjin nan dake wannan banna a Sokoto, su kacallolin nan duka babu wanda ba mu haɗu da su ba. Muka ji shin wai in muka je mallan sai ya zauna ya ji korafe-korafen su ya tashi ya musu huduba cewa babu inda addinin mu ko inda aka tada mu da addinin mu zai yadda da wannan abin da kuke ku bari.
Dr. Ahmad Gumi da ke bunƙasa logar sulhu don kawo ƙarshen satar mutane ko ɓarayin daji ya ce irin wannan zama na daga hanyoyi masu ma'ana ko tasiri na dawo da salama.
Ya kamata tara mutane wanda suke iya zuwa su tattauna da za su kawo zaman lafiya a ƙasar nan, saboda kada kowane ɓangare an kawo ko su zo su tafa albarkacin bakinsu ko su faɗi matsalolinsu sai daga baya zauna a daddale a game mafita daga cikin abin da ƙasar nan take fama da shi na rarrabuwan kan mutane da kuma rashin tsaro.
Taron ya tashi da yin cajin batur ga dattawan da cewa kada maganganun da suke yi su zama turancin ɗan kama.
Whatever we say in the corner of our houses should be matched by what we say publicly. Some of us.
Ya kamata duk abin da mutum zai faɗa a gida ko a keɓe ya zama shi ne dai zai faɗa a bainar jama'a, in ji Obasanjo. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kasashen Caucasus da tsakiyar Asiya da masana da jami'an Amurka sun faɗa jiya Juma'a cewa bai kamata Rasha ta sa ran Amurka da ƙawayenta yadda da bukatunta na baya-bayan nan ta samar da wani tsari mai fa'ida na tabbacin tsaro gami da hana faɗaɗa kungiyar tsaro ta NATO da kuma dakatar da dukkan ayyukan soji da kawancen kasashen yammacin Turai ke yi. Sai dai Amurka da ƙawayenta na kungiyar tsaro ta NATO sun yi nuni da cewa watakila a shirye suke su shiga tattaunawa da Rasha musamman idan fadar Kremlin ta amince da rage adadin yawan sojojinta a tsakanin iyakarta da Ukraine, wanda ya haifar da damuwa kan yiwuwar mamayewa. Amurka da NATO sun mayar da martani ga wasu daftarorin yarjejeniyoyi da ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gabatar musu a farkon wannan makon, sannan aka fitar da su ga jama'a jiya Juma'a. Daftarorin waɗanda aka shirya su ba tare da tuntuɓa Amurka da NATO ba, za su saka kawancen yayin alƙawarin cewa ba za su tura ƙarin sojoji zuwa ƙasashen da ba su da sojojin NATO a 1997 ba. Mai magana da yawun dakarun tsaron kan iyakar Isra'ila ya faɗa yau Asabar cewa wata babbar Falasɗiniya ta caka wuka ga wani ɗan Isra'ila da ke zama a kusa da wani wuri mai tsarki da ake takaddama a kai a Hebron da ke kudancin yammacin gabar kogin Jordan, inda ta raunata shi kaɗan. An kai harin a kusa da wani wuri da Yahudawa suka fi sani da kogo mai tsarki da kuma Musulmi a matsayin masallacin Ibrahimi, wurin da mabiya addinan biyu ke girmamawa. Sanarwar ta ƙara da cewa masu tsaron kan iyakar Isra'ila sun kama wacce ta kai harin, wata mata Bafalistiniya mai shekara 65 daga ƙauyen da ke kusa. Mutumin da aka raunata ɗan shekara 38 ne, mazaunin unguwar da ke kusa da Kiryat Arba. Isra'ila ta kwace yammacin gabar kogin Jordan a yakin kwanaki 6 na 1967, tun daga wannan lokaci Yahudawa 'yan Isra'ila kusan 700,000 suka yi kaura zuwa matsugunin yammacin kogin Jordan daga bashin birnin Qudus, wanda galibin kasashen duniya ke ganin sa matsayin haramtacce.
To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar kungiyoyin kwadago a Najeriya ta yi barazanar yin yajin aiki a kokarinta na ganin ba a ƙara kuɗin man fetur ba da gwamnatin ƙasar ta ce za ta yi. Shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Ayuba Waba shine ya faɗi haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a birnin Tarayya Abuja. To sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin an gaji da gafara sa ba a ga ƙaho ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da cigaban rahoton.
Shugaban kungiyar kwadago ta kasa Ayuba Waba ya barazanar shiga yajin aikin gama gari a fadin kasar sakamakon abin da ya bayyana a matsayin ƙarin kuɗin man fetur da ma wasu abubuwa da gwamnati ta ce za ta yi farkon shekara mai zuwa. Ayuba Waba ya ce dukkan mambobin kungiyar ta NLC za su yi watsi da kayayyakin aiki a fadin kasar na tsawon lokaci, amma fa sai bayan kungiyar ta yi tuntuɓa kafin ta ɗauki matakin.
Mun riga mun bayar a rubuce akan cewa a gyara matatun mai, man da za mu sha na gida a daina shigo da shi, mu ringa sarrafa shi a nan gida, a tanadar da aikin yi ma yaranmu matasa da ba su da aikin yi. Sanin kowa ne idan aka ce za a tace gangan mai guda daya, akwai product guda 19 za su tace. Kananzir menene? Yau muna da gas, amma yau a ce gas da ma za a yi girki da shi a gidajenmu, gidaje da yawa ba za su iya saya ba, an koma sara itace. Wani irin harka ne haka? So muna ganin cewa wannan lallai abu ne wanda za mu tankare shi kai tsaye domin mu ga cewa an shawo kan al'amarin.
To wai ba ku da wata hanya ne na tunkarin gwamnati sai ta zanga-zangar nan? Domin ai bayan kun yi zanga-zangar ma sai kuma a ƙara kuɗin. Da ai ba haka ake sai da man fetur ba, naira 162 zuwa 65.
Sanin kowa ne mitin da muka yi da gwamnati shekaran da ya wuce, mitin din an tashi baran-baran domin mun bada hujja akan cewa a gyara matatun mai, amma da za mu yi amfani da shi ma a yanzu in ma za su suna so a ƙara kuɗin man a samu matatun mai wanda suke kusa da Najeriya, mu ɗauki gangan mai mu ba su, su sarrafa su kawo mana a ba 'yan Najeriya domin wannan kunci da za a shiga ciki a ga cewa an yi magance shi. Na biyu kuma a yi tankaɗe da rarraya, a cire cin hanci da rashawa a harkar mai da ake da shi, wanda duk wannan abin sai da muka rubuta a rubuce. Kowa ya san cewa ba yau aka fara wannan abin ba, kuma ba yau muka ba gwamnati shawara ba, saboda haka kawo yanzu muna ganin ba yau abin da ya kamata ba. Kuma duk gwamnatoci ne idan har lokaci ya zo an kusa da zaɓe sai a ce za a ƙara kuɗin mai. Kowane gwamnati da ta zo haka kai sai an gama zaɓe kuma a ce to za a gyara, bayan haka kuma kowa ya manta da shi. Saboda haka ina ganin babu lokacin da za a ce ba za ka nemi haƙƙinka ba. Duk lokacin da aka ce za a kece haƙƙinka, 'yan Najeriya za su shiga halin kakanikayi. Ya kamata a ce 'yan Najeriya su tashi tsaye su ce ma gwamnati ba haka ba ne, ai ana yin gwamnati ne don jama'a.
To sai dai ga wata lauya mai zaman kanta, Fatima Abubakar, ta ce tana ganin 'yan ƙasa sun fara gajiya da yawan yajin aiki da kungiyar kwadago take yi a ƙasar.
Wannan zanga-zanga da 'yan kwadago suke ƙoƙarin aiwatarwa, mu mun gaji da zanga-zanga, saboda zanga-zanga nan da suke yi dai baya hanar gwamnati ta dauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata. Kuma daga ƙarshe shi talaka shine yake ƙarshe shine yake shan wahala, saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe kofa ayi taro a ce ayi cece ku ce daga karshe ba za mu san me ake ciki ba a cikin yanayin wannan zanga zanga wasu su rasa rayukansu wasu su ji ciwo to mu mun gaji abinda kawai muke so a samu maslaha a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan waɗannan al'amura saboda wannan zanga zanga ba shi zai hana gwamnati ko ta ƙara kuɗin mai ko kada ta ƙara ba
abin jira a gani shine yadda za ta kaya domin ba kasafai kungiyar kwadago take hana mahukunta dauka matakai ba a baya ma an yi haka sai da aka ƙara kuɗin man fetur zuwa naira 162 zuwa naira 165 a wasu sassan kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton to yanzu kuma za mu tsallaka zuwa Niger a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekara 63 da zama jamhuriya Kungiyoyin farar hula sun mayar da martani game da jawabin da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum yayi a lokacin da Niger ke shugabantar kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako dauke da karin bayani
La prise en compte des risques climatiques dans les opérations existantes de maintien et de consolidation de la paix ainsi que dans le travail de médiation et de prévention de conflits.
Shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum kenan a lokacin da yake jawabi a makon jiya gaban committee sulhun majalisar dinkin duniya a birnin New York ta kasar Amurka kasancewa jamhuriyar ta Niger ce ke jagorancin committee sulhun majalisar dinkin duniya to ranar 1 ga wannan wata na Disamba da muke ciki har tsawon kwanaki 22 shugaban kasar yayi bayani ne akan matsalar canjin yanayi a cikin matsalar tsaro da ta haddabi yankin Sahel da ma allobar coronavirus da ta muturtuke tattalin arzikin duniya tuni da kungiyoyin fararen hula na kasar ta jamhuriyar Niger a daidai lokacin da kasar ke bikin cikon shekaru 63 a yau da zama jamhuriya soka soma yin furuci game da jawabin da gaban kasar yayi gaban kwamitin sulhun majalisar dinkin duniyar kamar yanda za ku ji daga bakin Habibu Muni magatakardin kungiyar Sinan ta malaman makarantar Boko Rishon birnin Kwandi
wannan bayani wanda yayi bisa ga fannin tsaro dai shi wannan abu ne wanda kowa ya san nan ga dai ba mu ba ne ya duka kasashen Afrika su Afrika Occidental duka yawancin mu tashi hankali ya malaiwa na rishin tsaro rishin tsaron kuma mina na rebellion ce ta yawa ko kuma ma rebellion ba terrorism ya yawa a rasa ciwo kanshi ya kuma wannan bayani da yi birman mu ba son muka yi daitu rasu da su zama garin mu son muka su kama mana su forasta mutanen mu kuma su ba mu kayan da ya kamata mu samu mu kare kasar mu ba sai wani ya zaka ya kare mana kasar ba kuma wannan abin kira wannan yana da daɗi bisa ga fannin da in taimako zaka mana duniya za ta yi mana taimako wanda adda gidan shi ga yanda mutane ga faɗi shi yasa inda shi mu yoyo kenan in ana taimaka mana a taimaka mana mu san yanda za mu yi mu gyara wannan harka mu kowa masu zamu dubarori kuma mu ba su kayan aiki waɗanda ya kamata ta yi su yi tankar wannan harbi
a cikin jawabin na shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum a birnin New York yayi bayanin abinda suke jira ga manyan kasashen duniya da ma kungiyoyin kasa da kasa domin tallafa musu kasancewa canjin yanayi da duniya ta fada manyan kasashe ne na duniya ke musabbabin sa haka ma da ci gaba da kawo gudunmuwa wajen yaki da ta'addanci da ya dauki hankalin kasashen yankin Sahel da kuma cutar coronavirus abinda waɗansu suke cewa tamkar roƙo ne kasashen mu ke zuwa yi a teburin duniya akan haka Malam Habibu Muni ya ce
me amma ba roƙo bane in an ka diba yau akwai kungiyar da an ka aza dan saboda kariya wani abu wanda zai sauwa ita zaman ta kenan aikin ta kenan in akwai matsaloli ana gamuwa lokaci lokaci a tattauna duk inda wuri suke a samu a ciwo kansu kana abinci ai kadi ai kasan tun lokacin yaki na biyu tun lokacin na aka ce to za a zanzama a gani duk matsalar ta sha mutane kai a tsoro ta tun a samu wani yaki na ko kuma wata ciwo wani alloba ta zo a zamana a san ga za a ciwo alloban to kenan wannan zama ba zaman na son rai na akan shi ba me salaman kungiyoyi ne waɗanda adda hannu da shuni ba su dauka abin da muhimmanci bale su taimaka mana ga fannonin da muke da matsalar tan a samu a ciwo kansu sai su bi wata hayya ce wadda za su bi ta wadda mu ba ita ce muka so ba sai kai in ka ce za a tallafa maka a barka a tallafa maka a baka abin nan ka kai ka aiki da kanka amma sai a zama kwaɗan su ka'idoji a ce kai ga yanda aka so yi to duk shine a matsalar mu zaman taron ga matsala ba a ba kasashe ko wani yancin kashi shi aikin da matsalar da ta shahe shi shi maganin
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya kuma kere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da waiwayen shirye-shiryen da muka yi a baya. Wanda a yau za mu kawo muku shirin mu na farko a cikin wannan shekarar 2021 wanda ke karewa nan ba da dadewa ba. A shirin mu na wannan lokacin wakilin mu a jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya ba mu labarin wani mummunan hatsari da aka yi ana dab da kare shekarar 2020.
Bayanai da sun nuna cewa babbar motar da kun kaya ne da ta yi loading shanu daga jihar Kebbi akan hanyar ta zuwa Lagos inda lamarin ya auku a tsakanin garin Makera zuwa Makwa ta jihar Niger. Kwamandan hukumar kiyaye haɗura a jihar Niger, Kwamanda Jewel Dagwa, ya ce ko baya ga mutanen da suka mutu akwai wasu 33 da suka samu munanan raunuka.
Bisa ga kididdiga da ma'aikatan mu suka yi an samu wajen mutane 23 rayuka wanda sun salwanta a wannan hatsari din.
Subhanallah, to kamar rauni fa?
To rauni muna kyautata zaton cewa mutane wajen kusan 30 suka samu raunuka domin hatsarin ta faru mota ne trailer wanda ta dauko shanu daga jihar Kebbi za ta je Lagos kuma mutane suka zauna a sama suka yi belbela a saman wannan trailer din. Trailer kuma ta zo ta faɗi.
Na'am, to komanda, mi binciken ku ya nuna ya haddasa wannan hadari.
To gaskiya muna tamani cewa akwai batun gudu fiye da kima. Kaga idan hanya ba shi da kyau muna kowa wanda yake amfani da hanya muna so ya mallaki hankalin shi yayi tuki a sanake. Idan mutum bai tuki a sanake ba ga hanya ba kyau driver ya zo a guje ya zo garin ya kauce rami garin taka birki da gaggawa sai kaga motar nan sai ta kubuce mashi.
Na'am, to wasu wayannan da suka mutu an rufe su ne za a rufe su ne a nan koko dai akwai magana cewa yan uwa su zo su ansa ko meye basarin ku?
Akwai wanda tun jiya din ma yan uwan su sun zo sun ansa ga waki din wadansu kuma an kai su mortuary a Mokwa.
To yanzu daga karshe sa menene kiran ka ga su direbobi akan wannan al'amari?
Gaskiya a kowane lokaci muna roƙon direbobi a kai zuciya nesa a samu annasu yayin da ake tuki. Annasu kaga da ce driver nan ya samu ya annasu safari ya dauki kaya ne waka dabbobi din nan bai kamata a ce ya samu mutane ya daura akan wannan kaya da ya iba ba a ciki. Sannan kuma na biyu kuma na rashin nasuwa ga yanayin hanyoyin mu a samu annasu a yi hakuri annasu a je lafiya a dawo lafiya shine babban abu. So muna roƙon zebobi da sauran masu amfani da hanya yayin da ake amfani da hanya a samu annasu.
Ita ma dai kungiyar direbobin motocin sufuri ta NURTW a jihar Niger ta nuna kaduwa matuƙa akan wannan hadari mai matuƙar tayar da hankali. Abubakar Balabille shine shugaban kungiyar a jihar Niger.
Wannan hatsari sun sani kaddara ne wanda kowane mai rai mamaci ne sai dai muna jiran lokaci ne to Allah ya ji kansu Allah ya rahmace su.
Na'am, to amma sai mun ku akwai wani bayani ko fadakarwa da kuke yi ga direbobi musamman akan matsaloli rashin kyan hanya ga mugun gudu da sauransu haka?
Kowane lokaci muna ma direbobi gargadi a kowane lokaci karkace wai wannan hannu na ne. Duk lokacin da ka hawo titi ka sa ran kawai kai dake da hankali duk wani wanda ke tuki a hanya bai da hankali.
Na'am, to cewa mun kaman shi wannan hadari da ya faru a makoba mun sani ba ko kungiyar ku ta taka rawa ganin akwai waɗanda suka jikkata ga mutuwa da yawa.
Eh, kungiyar mu ta taka rawa mafi yawanci duk inda kaga an yi hatsari irin wannan idan jami'an tsaro kamar rastafi suna yi sa saboda yawancin jami'an tsaro kamar police yawanci muka kai mara lafiya asibiti ba a ansa ma sai in sun zo sun sa hannu. To amma abin nan daga kaga hatsari zaka ga mutanen mu a wurin nan mu ko mutum yana da lodi ne zai sauke lodin shi ya kwashi mutanen nan ya kai su asibiti. Yan sanda kuma wani lokaci zai ce to ina ne abin ya faru ina direba. To wani lokaci yana da kyau jami'an tsaro in mutum yana cikin conscious haka ne yana cikin wani lalura yana da kyau a taimaka a yi mashi magani daga baya duk abin da zai taso koma ana bincike yawancin asibiti gaskiya ba su ko ka kai mara lafiya ba su taba sai yan sanda sun zo.
Na'am, wato kuna buƙatar a canza wannan tsari kenan.
Eh, gaskiya in lalura ya kama na hatsari ba saka ba ko barawo an halbe shi in dai hatsari ne tunda lalura na kama mutum mace ana mutuwa wani za ka ga yana cikin wani last minute na rasuwa dan treatment da za a taimaka a bashi ila yana ana iya surviving na rayuwar shi amma rashin kulawa sai kaga ya mutu.
Ko baya ga gudun wuce kima dai a Najeriya matsalar rashin kyawun hanyoyin mota yana matukar haddasa haɗurran da ke sanadiyar rasa rayukan jama'a da ma dukiyoyinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Abaida na Batsari a nan ne kuma za mu dakatar da shirin namu sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Mustapha Nasiru Batsari da ya haɗa mu na rahoton da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin. Baba Yakubu Makeri daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asabe Mai Fata da Sani Ashafira Mai Goro. Suka ce a yau muna yi wa mai girma shugaban kasarmu Muhammadu Buhari tare da tawagarsa da ke ziyarar aiki a ƙasar Turkiyya fatan alherin zuwa da dawowa gida lafiya. Muna yi wa shugaban da tawagarsa addu'ar tattauna abin da zai amfani ƙasarmu da mu kanmu. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Magana da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo yayi cewa shugaba Buhari yana kokari matuƙa wajen tsaftace tsaro sai dai akwai masu yi masa zagon ƙasa. Tabbas duk mai hankali da tunani ya san akwai lauje a cikin nadi a matsalar tsaro da Arewa ke ciki. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa yayi rahoton da ya bayyana cewa jami'an tsaron Najeriya kusan 900 sun halaka a cikin shekara guda a ƙasar sakamakon matsalar tsaro da ta'addanci bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda jami'an tsaro ke kukan rashin makamai da kayan aiki na zamani wanda hakan ke sa ake masa kwantan bauna da fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi hakika muna farin ciki sosai bisa samun labarin cewa jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bandaga a jihar Sokoto. Dama wannan shine fatan mu ganin yadda suke zamewa kasar mu Najeriya tamkar barkuno a cikin ido. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon VOA Hausa, mun ji bankin duniya ya ware wasu miliyoyin kuɗaɗe don ba da rance ga ƙanana da matsakaitan masana'antu. To muna fatan dai kada rijiya ta ba da ruwa guga ta hana. Sako daga Kawu Mai Ruwa Bajuga da Sale Muhammad Isa Bajuga. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi muna yabawa ma'aikatar gandun daji ta ƙasar Nijar akan baiwa wasu mazauna karkara horo domin sanin hanyoyin bi don samun tallafin gudanar da ayyukan dogaro da kai. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Sani Mai Lange-Lange ya wuri. Sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafis da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.